الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 19 ga watan sha'ban shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 17 ga watan 6 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Nawaqidul Islam na Sheikhul Imam Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata na'am
wannan karin bayani game da hadisin da yake la yakulan ahadukum bima yad'i da yaji suma taskur
kamar wani karin bayani kuke nema akan shi
kuma wankan wani irin wankan ya shafi ko wani wanka ko wasu wankan janaba
wai dangane da hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahani game da yin bawali a cikin ruwa wanda yake zaunanne wanda baya gudana kamar yanda yake cewa la yaqulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri sai yace thumma yaktasilu minhu dan Allah yace kada dayan ku wato yayi bawali a cikin ruwa wanda yake zaunanne sai ya karfafa maganar sai ya ce alladhi la yajri ruwan da baya gudana sannan sai ya ce thumma yaghtasilu minhu kuma sannan ya yi wanka da wannan ruwa to dan haka wasu malamai da suka kalli wannan hadisi sai suka ce wato abubuwa biyu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani yin bawali a cikin ruwa wanda baya gudu kuma tare da yin wanka kai wanka da shi dan haka wasu sai suka ce in har ba za ka yi wanka ba ba laifi kana iya yi to sai dai akwai kuma riwaya ta musamman wanda kai tsaye hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin bawali a cikin ruwa wanda baya gudana sannan kuma akwai hadisi na musamman wanda yake hani game da yin wanka an gane ku da ruwan da baya gudana kenan wanka kamar misali wanka wanda yake na ibada ko wanka wanda yake na al'ada na jin dadi baya halatta ruwan da kai bawali a cikin sa sannan ka zo kai wanka a ciki an gane ku dan haka a wata riwaya sai yace la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'im kada wato dayan ku yayi wanka a cikin ruwa wanda yake zaunanne Allahumma illa iya abinda zaka iya sai dai idan akwai makayi a wajen ka ka kulhu ruwan ka koma gefe kai wanka amma ka shiga cikin ruwa kai wanka wanda yake misali musamman wanka wanda yake na janaba wanka wanda yake na ibada to baya halatta inda ruwa baya gudana domin wato yin haka zai kazantar da wannan ruwa shi kuma ruwa dukiya ne dole a tattala shi domin zaka yi amfani da shi kuma duk wanda ya biyo baya zai iya amfani da shi amma idan ya kasance ruwa da yana gudana kurama ce to wannan ba laifi mutun ya kai iya yi ya halatta kai bawali kuma ya halatta ka shiga cikin shi kai wanka me yasa saboda tafiya yake amma in ya kasance a wuri ɗaya baya halatta mutum yayi ba wani min babi aula bayan gari, an gane ko? Tunda an hana yin bawali, to yin bayan gari shine yafi dacewa ma ayi hani kai tsaye. Don haka wanka da wanda yake na ibada da wanda yake ba na ibada ba, in dai ruwa ne wanda yake zaunanne, haramun ne mutum yayi bawali a cikinsa, kuma haramun ne mutum yayi wanka da wannan ruwan haka nan, sai dai ka kulhu ka koma gefe kai. Sannan bugo da kari kuma kai bawali take yanke kuma ka zo kai wanka da shi, shi ma haramun ne. Kenan abubuwa uku ne, hani ne uku. Hani na farko yin bawali a cikinsa ko bayan gari, ko da baka nihin yin wanka. Hani na biyu kai bawali sannan kuma kai wanka da shi. Hani na uku yin wanka da wannan ruwa, ka shiga kai wanka wannan domin zai daudada shi. Na'am.
Ana game da haramcin wanka, ko wanda yake mazaunin gari in ya cancanci haƙi za a iya mai haƙi.
Wai kamar misali mazaunin Makka sai ya yi laifi, laifin da ya cancanta a zartan masa da haddi, misali kisa ne ya yi na ganganci, wanda duk wanda ya yi kisa na ganganci in dai makusantan wannan mamaci ba su rangwamta masa jinin ba, dole shi ma za a kashe shi tamkar yadda ya kashe musu danguwa. Ko mai aure da ya yi zina wanda za a jajjefe shi har ya mutu, to wai misali wanda dan Makka idan ya yi irin waɗannan laifuka za a iya zartan masa da haddi a cikin harami? Ba za a zartan masa ba, dole za a takura masa sai ya fita daga cikin harami, sannan za a zartan masa da abin da ya dace na haddi. An gane ko? Shi haramin Allah ba a zartar da haddi a cikinsa, kamar yadda jumhurin malamai suka tafi akan haka, wannan kuma ita ce magana wadda take mai rijiyayi. Sai dai abu wasu hanyoyi in ya fake da masallacin Allah mai alhurma, a yi yadda za a yi a takura masa, a yi yadda za a cauke shi sai a fita da shi can wajen harami, sannan a zartar masa da abin da ya dace. Wanda in ka ɗauka harami na Makka, idan ka biyo daga hanyar Madina daga nan Tan'im zuwa masallacin harami aƙalla ya kusa kilo 20, wuri ne wanda yake yana da faɗin gaske, don haka sai dai a fitar da shi wajen harami a zartar masa da haddi. Amma a cikin da'ira ta haramin Makka ba a zartar da haddi, ko da mutum ya cancanta a yi masa. Su waɗanda suke ganin ana iya zartan masa su ne suka kafa hujja da wannan wato hadisi, bayani da ya gabata a darasinmu na jiya na Ibn Khatal, Abdul Uzza Ibn Khatal, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka bashi labarin cewa gashi can wato ya kama rigar Ka'aba, manzon Allah ya ce ma sahabbai ku je ku gama da shi ku kashe shi. Wannan malamai, jumhurin malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da izinin a kashe shi a cikin sa'ar da Allah ya halitta masa shiga Makka da yaki. Don haka kenan in ka kiyasta a kan shi cewa mutumin da ya yi laifi, to ai shi ma ana iya zartan masa haddi ko da a cikin Ka'aba yake, ko da ya shigo cikin harami. To wannan malamai suka ce kiyasun nema al-fariq, don haka dole sai dai a takura masa ya fita, kamar yadda jumhurin malamai al-imamu Abu Hanifa da al-imamu Malik da al-imamu Shafi'i da sauran da al-imamu Ahmad nake nufi, waɗannan da sauran malamai sun tafi akan cewa duk wanda haddi ya zama wajibi akan shi, to ba za a zartan masa a cikin harami, sai dai a takura masa in ya fita wajen harami sannan a zartan masa. Wannan kauli ko shine kaulin da malamai suka rinjaye shi. Na'am.
Ana ina matsayin magana cewa idan Sha'ban ya kai rai za da wajibin nafila ba sai da inda mutum ya saba yana da kowa da hannunsa.
Wannan hadisi ne sahihi na cewa in Sha'ban ya yi rabi kada a yi azumi, illa kasancewar da malamai suka jama'a tsakanin da hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu watan da yake yawaita azumi sama da watan Sha'ban. Har ma Aisha tana faɗa cewa wani lokaci idan ya dau azumi a cikin watan Sha'ban kamar ba zai aje ba zai sadar da shi da Ramadan. To dan haka dai a takeice iya abin da ya zamanto haramun mutum ya gabaci watan Ramadan da azumin yini biyu ko yini daya. Hikima anan malamai suka ce domin mutum ya samu kuzari da nishadi game da kama azumi na Ramadan, azan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani. Sai dai kuma ya tuge sai yake cewa sai dai mutumin da ya kasance daman yana azumi, wani azumi da ya saba yi, manzo Allah ya ce falyasum, sai ya azumin sa. Kamar misali ka saba azumin Litinin da Alhamis, Alhamis ko Litinin sai ta fado kenan ranar 20 da wata ga watan Sha'ban ko 28, to wannan ba laifi mutum yakan iya yi. Ko azumi wanda yake na ramuwa, ko azumi wanda yake na kafara, ko azumi wanda yake na addawal, ko mutumin da yake azumi irin na Annabi Dawud, to wannan duk yakan iya yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin wato al'amari na hudu daga cikin abubuwa goma waɗanda suke warware musulunci, wanda uku sun gabata. Menene na farko daga cikin abubuwan da ke warware kalima ta la ilaha illallah? Shine ash-shirku fi ibadatillahi azza wa jal, hada bautar Allah da wani. Duk mutumin da ya hada bautar Allah da wani, to wannan kalimarsa ta la ilaha illallah ta warware. Ko da shekara dubu zai yi yana fadar la ilaha illallah su dubu, idan ya mutu akan wannan hali makomarsa ita ce wuta, domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ubangiji ta'ala ke cewa lalle wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani. Menene hada bautar Allah da wani? Ka dau wani abu mai sunan ibada ka sarrafa shi ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'an manzo daga cikin manzanni ko mala'ika daga cikin mala'iku ko salihin bawa daga cikin salihan bayi ko wani dutse ko wani icce ko ma menene, idan ka dauki ibada ka sarrafa masa, to wannan mutum ya zama mushriki wal iyazu billahi. Idan mutum ya mutu akan haka bai tuba ba, alkawari na farko da Allah ya daukan ma kansa ba zai gafarta masa ba kwata kwata. Duk wanda Allah ya dau alkawarin cewa ba zai gafarta masa ba a gobe kiyama, alhali domin ya nace akan wani laifi har mutuwa ta cin masa, to wannan wal iyazu billahi makoma tayi muni, domin makomarsa ita ce wuta. Shine yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, lalle Ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani. Sai yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, yana gafarta abinda ke koma bayan shirka ga wanda ya so ya ga dama daga cikin bayansa. Din laifin da ka samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kansa in dai tsakaninka da shi ne, to wannan rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala za ta cimma bawa. Din laifin da ka je da shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai iya yafi maka in dai babu shirka a ciki. Kaddara cewa mutum ne a rayuwarsa a matsayin shi na musulmi ya tabbata kisan kai haramun ne, amma sai ya ci gaba da kisan kai a kullun ya kashe rai dubu, ya sha giya so dubu, ya yi zina so dubu, ya yi kwace so dubu, duk abin da ya ga dama yi yake na aiki wanda yake na banza, amma ya tabbata ayyukan nan abubuwa ne wanda Allah ya haramta. Idan ya mutu akan haka bai tuba ba, to ba zai dawoma a wuta, ko da Allah ya shigar da shi wuta zai zauna ne gwalgwadon laifinsa. A ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya mala'ikunsa su bincike wuta, duk wanda suka samu imani daidai da gwalgwadon ƙwayar kumayya Ubangiji ta'ala zai ce a fito da shi a jefa shi wata ƙorama ta rayuwa gangan jikinsa zai tuhu yayi kyau sannan a kai shi aljanna. Amma shirka ita ce idan mutum ya mutu yana shirka, to Allah ya yi alƙawarin ba zai gafarta masa ba. Don haka ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Ubangiji ta'ala na gafarta abinda yake koma bayan shirka ga wanda ya so. Amma abinda nake so kar mu fahimci cewa zama a wuta abu ne wanda yake mai sauki, wal iyazu billahi. Azabar wuta ba wanda ya san gwalgwadon zafinta da tsananinta face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma shi fa yini wanda yake na lahira ya sha bamban da yini wanda yake na duniya. Idan aka ce mutum zai zauna yini ɗaya a wuta, to sai ka kiyasta daidai yake da shekara dubu ta duniya, wal iyazu billahi. Kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul hajji, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, yini ɗaya a wajen Ubangijinka daidai da shekara dubu yake daga abinda kuke lissafawa na kwanukan rayuwa ta duniya. Wanda aka ce zai yi kwana goma a wuta, to zai yi shekara gwalgwadon shekara dubu goma, wal iyazu billah. Don haka dai abinda muke so mu sani, laifi ɗaya ɗaya shi ne yake haramta ma bawa shiga aljanna. Idan ya mutu akan wannan laifi bai tuba ba, shi ne shirka. Don haka malam sai ya koma shigowa da aya ta biyu wadda take nuna haɗarin shirka. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ubangiji ta'ala yake cewa lalle yanda al'amarin yake, duk wanda ke hada bautar Allah da wani, ma'ana ke daukan wani abu mai sunan ibada yana sarrafa shi ga wani Allah. Anan sai ka kaddara wata jumla shine wa mata ala zalika, ya mutu akan haka ba tare da ya tuba ba, to faqad harrama Allahu alayhi aljanna, tabbas Allah ya haramta masa aljanna. Wa ma'awahu an-nar, Ubangiji ta'ala yace makomarsa ita ce wuta. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, Ubangiji ta'ala yace mushrikai ba su da wasu masu taimako masu kawo musu agaji waɗanda za su hana Allah ya azabtar da su a gobe kiyama. Nan alƙawari ne Allah ya daukan ma kansa, duk wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba, to haramun ne ya shiga aljanna, makomarsa ita ce wuta. Shine sai malam ya mana misali, sai yace wa minhu zabhul li ghayrillahi, na daga cikin shirka shine yi ma wani Allah yanka. Sai yace kaman yazbahu lil jinni, kamar wanda yake ma aljani yanka, yace awil qabr, ko wanda yake ma kabari yanka, aw ghayr zalik, ko wani abin da yake ba haka ba. Duk wanda ya ma wani Allah yanka ya kafirta, ya zama mushriki. An gane ko? Ya zama mushriki, dole ya dawo ya jaddada musuluncinsa. Idan ya mutu a kan haka, to makomarsa ita ce wuta. Bai tsaya a nan ba, wannan misali ne malam ya mana kenan da wani nau'i daga cikin ibada shine yanka, wanda kasancewar abu ne wanda yake ya yawaita a cikin jama'a. Don haka malam ya mana misali da shi. Yanzu misali a nan, so da yawa mutanen da suke tafiya wajen bukaye ko malaman tsubu waɗanda suke mu'amala da aljannu, sai ka ji an ce ai sai an kawo amma aljani yanka, aljani ya ce sai an zubar masa da jini. Idan mutumin da ke irin cikin irin wannan yanayi mutum ne wanda yake bai fahimci addini ba, ko mai aka ce ya kawo za a ma aljani yanka domin ya samu biyan bukatar shi zai iya kawowa, wal iyazu billahi. Don haka da shi wanda ya sa aka ma aljanin yanka da shi wanda ya masa yankan gaba ɗaya sun kafirta. Haka wanda zai duka ya ma wani Allah sujada, da wanda zai roki wani Allah subhanahu wa ta'ala, da wanda zai ringa tsoron wani yanda yake tsoron Allah, ka ringa tsoron cewa wani zai iya dora maka rashin lafiya, ko zai iya haukata ka, ko zai iya talauta ka, ko zai iya sanya dukiyar da take hannunka ta kare, ko kuma ka ringa kaunar wani cewa yayi maka tsananin da kake ciki in ma talauci ko rashin lafiya irin yanda kake kaunar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. To duk wanda ya haka shi ma ya sarrafa ibada ga wani Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafircin sa ya tabbata. Don haka shirka abu ce mai hadarin gaske, don haka malam ya gabatar da ita a farko. Zunubi ne daya-daya wanda Allah ya yi alkawalin duk wanda ya mutu a kansa ba zai gafarta masa ba, amma duk zunubin da zaka samu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da shi in dai ba shirka, kaddara cewa zunubin ka na kai kadai zai cika sammai bakwai da kasai bakwai, ka mutu akan haka baka tuba baka samu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, rahama ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala Allah zai iya gafarta maka idan ya ga dama. Kamar yanda hadisi ne Al-Qudsi, riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, hadisin na cikin Sunan Tirmidhi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kansa yake cewa, yabna adama innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Yabna adama law balagat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Yabna adama innaka law ataitani bi qurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira. Wannan gaba ta karshe Ubangiji ta'ala yake cewa, ya kai dan adam, da zaka zo mun a ranar kiyama da zunubi naka wanda ya kai cikin sammai da kasai, sannan ka hadu da ni baka hada bautata da wani, Ubangiji ta'ala yace la ataituka bi qurabiha maghfira, yace na rantsi da girma na da buwaya ta zan zo maka da cikin kasa da gafara, wanda gafara din tak ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ta isa ta narkar da zunuban mutun da aljan tun daga Adam har zuwa kiyama. Amma saboda karamci na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, nan yake fada mana cewa kai kadai inda zaka samu Ubangijinka, zunubin ka ya kai cikin sammai da kasai gaba daya, ka hadu da Allah baka hada bautarsa da shi baka shirka, to Ubangiji Ta'ala yayi rantsuwa da girman shi da buwaye shi cewa zai zo maka da cikin kasa da gafara. To dan haka dole mutun ya kiyaye shirka idan yana so ya samu tsira a gobe kiyama. Ka san menene haƙƙin Allah, ka kadaita shi a cikin ibada, ka san menene abinda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala baya so baya kauna ka nisanta. Yawwa, darasi da ya gabata muna dai cikin wato shine abu na hudu daga cikin abubuwan da suke warware musulunci, shine malam yake cewa mani ita gada anna hadiya ghayr rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukuma ghayrihi ahsanu min hukumi kalladhi yufaddilu hukuma at-tawagit ala hukumihi fa huwa kafir. Wanda wannan gaba ta farko bayani ya gabata a kanta, abin da ya rage mana gaba ta biyu, wanda ita gaba ta farko da yace mani ita kada anna hadiya ghayr rasul sallallahu alaihi wasallama akmalu min hadi, duk mutumin da yayi kudiri a zuciyarsa cewa akwai wata shari'a tafi shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita, to wannan ya kafirta, babu tantama game da kafircin sa. Ko kace duk wanda yayi kudirin cewa akwai wani tsari yafi tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, to wannan mutum ya kafirta. Haka nan mutumin da yayi kudirin cewa akwai wani tsari wanda yayi daidai da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, shi ma ya kafirta. Mun gane kenan anan abu biyu ne, imma mutun yayi kudirin cewa akwai wata shari'a da wani tsari yafi tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, to wannan mutun ya kafirta. Ko wanda yayi kudirin cewa akwai wata shari'a da wani tsari daidai yake da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, shi ma wannan ya kafirta. Me yasa? Saboda shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce shiriya wadda take cikakka. Idan aka ce shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato shine addinin musulunci, wanda addinin musulunci hanya ce wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara ta, ya dora bayansa, ya saita su, ya musu kashedin cewa kada su kauce ma wannan tafarki, su yi dama ko su yi hagun, an gane, ko su ja da baya, iya abinda za su yi su sa gaba. Wannan hanya idan suka bi ta, ba inda za ta taka burki da su a gobe kiyama face aljanna. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine abin da yazo da shi na addinin musulunci, tafarkin sa, abin da ya shafi bangaren aqida, ya shafi bangaren ibada, ya shafi bangaren wato mu'amala da dabi'u da halaye, babu tsarin da ya kai tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi. Wallahi inda a ce al'umma za ta bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa, to da duk duniyan nan gaba ɗaya ba za ka samu sabani tsakanin daidai da mutum biyu balantana su fito suna yakar juna. Duk abin da yake kawo bambanci da rashin haɗin kai da hayaniya da jayayya tsakankanin jama'a shine rashin bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yake faɗa mana, kamar yadda duk a cikin hudubarsa idan ya kyautata yabo ga Ubangijinsa, yayi godiya, yayi salati ga kansa, manzon Allah sai ya ce, amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ash-shahid sai ya ce, wa khairal hadi, fiyayye shiriya sai ya ce ita ce shiriya ta Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Don haka kowane bangare abinda ake bukatar musulmi ya yi kokari ya karanci yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma a wannan bangare, bangaren aqida da bangaren ibada da bangaren mu'amala da bangaren dabi'u da halaye da bangaren yanda ake kira zuwa ga addinin Allah. A matsayinmu na musulmi dole mu wududdigi mu san yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar da al'umma. Wanda mun yi bayani game da irin kyawawan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bakin gwalgwado, wanda daga cikin su mun yi bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk cutar wanda za a masa, duk musguna wanda za a masa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya fushi, ka zage shi, ka fada masa magana, ka cikuikuye shi, duk abinda kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya fushi, in dai abin ya shafi karan kansa ne kadai aka cutar da shi. A inda fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke motsawa ya tsananta, sai lokacin da aka keta alhurma ta Ubangiji. Idan kana son ka ga fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to a taka wata doka ta musulunci, kamar yadda lokacin da wata mata wadda take aran kayan mutane sai ta kuri sai ta yi musu ta ce ai ta bata amsa ba, kuma tana dauke dauki, wannan mata kuma ba Qurayshiya ce, wanda Qurayshawa a cikin Larabawa sune kololuwa a wajen daraja. Ta yi sata, labari ya cin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an kai kara, abin da ya rage a zo da ita a zartar mata da doka ta Ubangiji. Jama'a ta sahabbai musamman waɗanda suke Qurayshawa suka ga cewa ai wannan abun kunya ne, abun kaskanci ne game da su, a ce yau ga wata ba Qurayshiya ta yi sata a zo a yanke mata hannu. Suka yi taron gaggawa, a lokacin nan suka fitar da sakamakon cewa hanyar da za a bi a je a tarar da Usama ibn Zaid, domin Usama masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, kuma dan masoyin shi ne, yaje ya nema mata alhurma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rangwamta mata a kyaleta. Usama yaje ya tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan magana, hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi, idanunsa suka yi jajjawur, manzon Allah ya yi fushi, fushinsa ya tsananta, ya fito cikin jama'a ya yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya kyautata masa yabo. Manzon Allah sai ya ce amma ba'ad. Manzon Allah ya ce waɗanda suka gabace ku, idan mutum mai daraja ya yi laifi, laifin da ya kai azartan masa da hukuncin Allah sai su kyale shi. Wanda yake ya ayyuhan nas, wanda ba kowa ba ne a gari, idan ya yi laifi sai su zartan masa. Manzon Allah ya kawo rantsuwa yake cewa wa aimullahi, ya ce na rantse da Ubangijin da ya halicce ni, lawanna Fadimata binta Muhammadin sarafat laqafatu yadaha, ya ce wallahi da a ce Fadima ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta yi sata, a tabbatar da ta yi sata, abinda ta sata ya kai gwargwadon a yanke mata hannu. Manzon Allah ya ce wallahi da na yanke mata hannu. A shahida a nan fushi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, me ya janyo fushinsa? Domin ana nihin a keta alhurma ta Ubangiji. Wai mai daraja ya yi sata, ya yi laifi, a ce a kyale shi, in wanda yake ba kowa ba ne talaka sai a zartar masa da hukunci. To don haka babu inda mutum zai bi, hanyar da mutum zai bi ya samu zama lafiya da jama'a, ya samu kwanciyar hankali, jama'a ta tafi daidai kamar yadda ake bukata, face tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda wannan shari'a ta shi, Ubangiji ta'ala ne ya bada shaida daga saman bakwai, Ubangijin da ya saukar da wannan shari'a ya tabbatar da cewa manzon shi akan wannan tsari yake. Kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul Hajj, li kulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Ubangiji ta'ala ya ce masa wad'u ila rabbik, kayi kira zuwa kadaita Ubangijinka a cikin ibada. Innaka, Allah ya ce lalle kai manzuna, la'ala hudan mustaqim, Allah ya ce na rantsi da girmana da buwayata, kana kan shari'a wadda take madaidaiciya. To don haka dai ka'ida, abinda muke so mu gane a nan, duk mutumin da ya kudirin cewa ga wata shari'a, ga wani tsari sama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, ko daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, to wannan ya kafirta. An gane ku? Duk wanda ya kokonto game da kafircinsa shi ma ya kafirta. Gaba ta biyu shi ne sai malam yake cewa au anna hukuma ghairihi ahsanu min hukumihi, malam yace ko kuma mutumin da yayi kudirin cewa hukuncin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukumihi, ya fi hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kyau. Kenan au anan harafi ne na adaf, an gane ku? Kenan au mani itagada anna hukuma ghairihi ahsanu min hukumihi, duk wanda yayi kudirin cewa hukuncin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kyau, to shi ma wannan ya kafirta. Shine malam sai ya mana misali, ya zo da adatu tashbi, sai ya ce kallazi yufaddilu hukuma tawagit ala hukumihi, yace kamar misali mutumin da yake fifita hukuncin dagutu akan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam yace fa huwa kafir, malam yace ya kafirta. Lafazin tawagit jami'i ne na tagut, wanda ita kalima ta tagut an ciro ta ne daga abduyan. Idan aka ce abduyan shine tajawuzul haddi, wato wuce iyaka, kamar yadda Allah yake faɗa inna lamma qagal ma'u hamadna kun fil jariya, lalle mu ne muka dauke ku akan aljariya, shine wato kwalekwale na annabi Nuhu. Lamma bagal ma'u, lokacin da ruwa ya daukaka ya kere komai a doron kasa. Dan haka kenan in aka ce aqwiyan, wuce gona da iri. Kenan dan haka in aka ce aqagut, wato shine abin da ya kai matuka a wajen wuce iyaka. Shi dagutu yana da yawa, kamar yadda bayani ya gabata tun a darasinmu na al-usulus salasa. na daga cikin dagutu duk wani kundi wanda ake hukunci da shi kuma bayan alqur'ani da sunna. An gane ko? Duk wani kundi, duk wasu ayoyin doka da ake hukunci da su in dai ba alqur'ani da sunna bane, to sunan sa dagutu. Shine malam sai yace kalladhi yufaddilu hukuma qawajid ala hukumi, yace kamar wato mutumin da yake fifita hukunci na dagutu akan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yace fa huwa kafir. Kenan wannan jumla ta fa huwa kafir, wannan kenan jumla ce khabariya da gaba ta farko da gaba ta biyu gabaɗaya wannan labari ne. Duk wanda ya kudirin cewa akwai wata shari'a tafi shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita, ko kuma daidai take da shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita, kina wannan gaba ta farko. Ko mutumin da yayi kudirin hukuncin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi kyau, ko daidai yake da hukuncin da manzon Allah yazo da shi, to gaba daya kenan duk wanda yake da wannan kudiri ya kafirta. Me yasa? Saboda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna mana menene matsayinsa. Wa zai iya bayyana mana matsayinsa? Matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jakada ne na Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya zabe shi bayan ya tankadi ya rauraye daga cikin bayin shi, ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji ta'ala ya turo shi da wannan saƙo na Alƙur'ani, Allah kuma ya tilasa masa cewa dole ya isar da wannan saƙo, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhar rasulu balligi ma unzila ilayka min rabbik, ya kai wannan manzo Allah ya ce ka isar da saƙon abinda aka saukar maka daga wajen Ubangijinka. Wannan saƙo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da shi a bisa fuska wadda take mafi cika, bai boye komai ba, duk abinda Allah ya turo shi da shi manzo Allah ya isar da shi. Kamar yanda yake fada allazina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna illa Allah wa la yakhshawna ahada, allazina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada illa Allah wa kafa billahi hasiba. Nan shaida ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake badawa ga manzanninsa cewa ba sa tsoron kowa face Ubangijin da ya turo su, duk abin da ya dora musu na sako suna isar da shi. Inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya boye wani abu daga cikin sakon da Allah ya isar masa, da manzon Allah ya boye kissar da Allah ya kissanta mana tsakanin shi da wato shine yantaccen bawansa shine Zaid ibn Haritha, lokacin da shi Zaid ya rabu da matar shi daga saman bakwai Allah ya daura aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Ubangiji ta'ala yake cewa wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muke so mu sani, matsayinsa dai muballighun ni anillahi azza wajal, kawai isar da saƙo ne iya abin da yake kanshi a madadin Ubangijinsa, ba shi da nashi, duk abin da yazo da shi na hukunci, hukunci ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala shine yazo da ya zartar da wannan hukunci. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takulli lakhainina khasima, Ubangiji ta'ala yake cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi, lalle wato mu ne muka saukar maka da wannan littafi na Alqur'ani, wanda littafi ne wanda yake cudanye da gaskiya gaba dayansa. Ubangiji ta'ala yace li tahkuma bainan nas, dan kai hukunci tsakanin jama'a, sai yace bima arakallahu, da abun da Ubangijin ka ya sanar da kai. An gane ko? Bima arakallah, dangane da abin da Ubangijinka ya sanar da kai. Ita wato kasancewar arru'ya, ko kuma mu ce ra'a, idan ta yi ta'addi ila maf'ulain tana zamantowa bi ma'ana wato al-ilm. Bima arakallahu ay bima allamakallah, dangane da abin da Ubangijinka ya sanar da kai. Kaga anan Ubangiji ta'ala cewa bima arakallah, dangane da abin da Allah ya sanar da kai, a'a ba abin da kaga ba a iya ra'ayinka da tunaninka ya dace. Duk hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da shi, to wannan isarwa ne, hukunci ne wanda Ubangiji subhanahu wataala ya zartar da shi. Dan haka Allah ya faɗa, wa ani hukum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahu wa hadharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Ubangiji ta'ala ya ce masa, wa ani hukum bainahum bima anzalallahu, kai hukunci tsakanin jama'a game da abin da Ubangijinka ya saukar maka na Alkur'ani. An gane ko? Abinda Allah ya saukar masa fa Allah ya saukar masa abubuwa biyu, Alkur'ani da Sunna. Alkur'ani wahayi ne wanda yake matulu, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo saƙon karatun zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ita ma Sunna wahayi ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yiwa ga manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, kamar yanda Allah ya wanke shi ya zarkake shi game da son zuciya. Wama yandiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha, maza Allah sallallahu alaihi wasallama baya furci game da son zuciya, duk abin da yake faɗa bai zamanto ba face wahayi ne da ake yi masa daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka kuma idan ya zartar da hukunci a matsayinmu na musulmi, dole mu miƙa wuya mu karɓi wannan hukunci, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tilasa mu akan haka. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainakum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ubangiji ta'ala yace fala wa rabbika la, anan malamai suka ce kari ne litta'kid, ai fa wa rabbika, na rantse da Ubangijinka. Ubangiji ta'ala ne fa yake rantsuwa, yake magana da sunan manzansa, yace fala wa rabbika, Ubangiji ta'ala ya ce na rantse da Ubangijinka kai manzona, la yu'minuna, bayina ba za su yi imani kamar yadda nake bukata, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainakum, sai sun alƙalantar da kai game da duk abin da ya gudana tsakaninsu. Idan muka samu ja'inja tsakanina da kai, nace kaza ake yi, kai kuma kace abu kaza ai ba ibada bane ba, to babu wanda zai zame mana alƙali face Alkur'ani da Sunna. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi, sai a je wajen sa, shine zai rabe mana hukunci. Shine Allah yace hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainakum, bayan wucewar sa abinda zai zame mana alƙali shine Alkur'ani da Sunna. Shine yace hatta yuhaqqimuka, sai sun alƙalantar da kai fi ma shajara bainakum game da abin da ya gudana tsakaninsu na rashin zuttuwa. Wannan ya shahi bangaren aqida, ya shahi bangaren ibada, ya shahi bangaren mu'amala. A bangaren aqida, idan muka samu rashin zuttuwa, to babu wanda zai zame mana alƙali face Alkur'ani da Sunna. Idan nace kaza aqida ce ta musulunci, dole in kawo dalili in ma Alkur'ani ko Sunna. Idan kace kaza ba addini bane babba, aqida bace ta musulmi, to dole ka kawo dalilin da ya nuna haka in ma Alkur'ani ko Sunna. Haka in muka dawo bangaren ibada, sai mun maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine alƙalinmu. Idan nace abu kaza ibada ne, dole sai na kawo dalilin da ya tabbatar da cewa ibada ne. In kace abu kaza ba ibada bane, sai ka kawo dalilin da ya nuna cewa ba ibada bane ba. Haka nan idan muka dawo bangaren mu'amala, to dole sai mun alƙalantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da duk abin da ya gudana tsakaninmu. Ubangiji ta'ala ya ce thumma la yajidu fi anfusihim haraja, sannan kuma ba za su samu wani kunci da damuwa a cikin zukatansu, mimma qadaita, game da abin da ka hukunta tsakaninsu. An gane ko? Idan aka maka hukuncin Allah, ko da hukuncin kai aka ba rashin gaskiya, to abinda ake bukata ka samu farin ciki da murna da walwala a cikin zuciyarka, karka samu damuwa akan wannan hukunci da aka zartar maka. Shine nan Allah yace thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, sannan kada su samu wani kunci da damuwa a cikin zukatansu game da abin da ka hukunta wayu sallimu taslima ubangiji ta'ala yace su miƙa wuya wato miƙa wuya dari saman dari indai Allah ya zartar da hukunci ko manzansa to abinda ake bukata mu'mini ya miƙa wuya kai tsaye babu wata tantama ka yarda ka amince babu wani kokonto tare da kai akan hukuncin Allah da na manzansa don haka dai gaba daya Allah yace mana wama ataakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baku da duk abinda ya zartar muku na hukunci ubangiji ta'ala yace ku karba da hannu biyu sawa'an kun gane hikima ko ba ku gane ba wama nahakum anhu fantahu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane ku wato ku hannu an gane ku kenan don haka anan abinda muke so mu gane hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da shi yake zartasuwa a cikin al'umma kar mu yi zaton cewa wani ra'ayin sa ne da tunanin sa da san zuciyarsa wannan hukunci da ya zartar da shi hukunci ne wanda Allah ya saukar da shi daga saman bakwai sawa'an a cikin alqur'ani yake ko a cikin sunna yake to dan haka kenan anan sai mu fahimci cewa a matsayin mu na musulmi baya halatta mu yi amfani da hankalinmu ko da tunaninmu ko mu karbi ra'ayin wani da san zuciyar wani in dai ya saba ma alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne a matsayin mu na musulmi mu yi kudirin cewa hukuncin Allah da na manzonsa shine hukunci wanda yake dacacce duk wani hukunci kuma bayan alqur'ani da sunna shirme ne da hayaniya haka dole zamu tabbatar da shi a cikin zuciyarmu dan ba wanda yafi Allah kyawun hukunci kamar yanda yake fada waman ahsanu minallahi qila waman ahsanu minallahi haditha waman ahsanu minallahi hukuman liqaumi yuqinun ba wanda yafi Allah kyawu a wajen fada ba wanda yafi Allah subhanahu wata'ala kyautatawa a wajen fada sannan ba wanda yafi Allah subhanahu wata'ala kyawun bada labari ba wanda yafi Allah kyawun hukunci duk abinda Allah ya zartar da shi na hukunci to hukunci ne wanda yake ya dace da bayin sa domin ubangiji ta'ala hakimun ne mai hikima ne baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi to a karkashin wannan gaba akwai mas'ala dangane da wato yin hukunci ba tare da abinda Allah ya saukar na alqur'ani misali mutumin da zai yayi mu wani kundi a kakaba ma al'umma a matsayin cewa shine wato kundi wanda yake na doka to anan muke son mu gane menene hukuncin duk mutumin da ke yin hukunci ba da abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar domin akwai waɗanda wato suke raye cewa zamani fa ya canza hukunci da alqur'ani da sunna wannan sun yi daidai ne da wani zamani wanda yake ya riga ya wuce amma a yanzu wato zamani ya canza an samu wayewa an samu ci gaba dole a yi kokari a zoma da mutane da wani hukunci hukuncin da ya dace da su yanzu mutumin da yake da irin wannan tunani menene zaka iya zartar masa na hukunci wannan ya yarda ya bar musulunci duk mutumin da yake da tunanin cewa zamani ya canza alqur'ani da sunna sun dace ma wancan zamani dole a zo da wani hukunci a yau wanda ya dace ma jama'a domin zamani ne wanda an samu tatawur an samu ci gaba an samu wayewa dole a zauna a tsara hukuncin da ya dace da jama'a to wannan mutum ya yarda ya kafirta kenan a wannan matsala ta farko abinda muke so mu gane duk wanda yake da tunanin cewa alqur'ani da sunna ba su dace ba a yau gaba ɗayan su kawai dole a ajiye su a maida su gefe sun yi daidai ne da wancan zamani a zo da wani kundi na tsarin mulki na doka wanda yake na musamman to wannan mutum ya kafirta na biyu wato mutumin da zai ringa ganin cewa hujja anan abinda muke so mu sani shin shi alqur'anin nan da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi zancen wane ne? Zance ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangijin da ya halicci halittu, ya halicci bayinsa, ya dora musu dokoki, shine ya tsara wannan doka ya saukar da ita, kuma doka wadda ta dace da su. Shin Al-Qur'ani da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya takaita ne ga Larabawa? Kuma ya takaita ga waɗanda suka yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kadai? Kundi ne wanda Allah ya turo shi, wanda ya dace ma dukkan koma wani launi kake, da dukkan jama'ar da suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da waɗanda za su zo nan gaba har zuwa kiyama. Al-Qur'ani shari'a ce wanda Allah ya saukar da ita, wanda sai ta dangana da al-kiyama. Kamar yadda Allah yake fada a cikin suratul An'am, wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li unzirakum bihi wa man balagh. Allah yake fada musu, wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an, wannan littafi da nake karanta muku, wato an yi mun wahayin sa ne daga wajen Ubangiji na, li unzirakum bihi, dan na galgade ku da wannan littafi, wa man balaga, da wanda Al-Qur'ani zai cin masa har zuwa kiyama. Dan haka Al-Qur'ani ya zamanto mu'jiza ce madawwaniya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda sai ta dangana da al-kiyama. Kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya turo shi, bai turo shi bane ba zuwa Larabawa kadai, manzo ne wanda Allah ya turo shi zuwa dukkan duniya. Tun ran da Allah ya turo shi, to manzo ne na dukkan wanda zai zo nan gaba har zuwa kiyama. Dan haka ita shari'a ta musulunci, kamar yanda Al-Qur'ani ya tabbatar mana da sunna, hiya salihatu li kulli zamanin wa makani, shari'a ce wadda ta dace ma kowane zamani, kuma ta dace ma kowane wuri, ta dace ma zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da jama'ar sa, kuma ta dace ma zamanin da muke ciki a yau, kuma ta dace ma zamanin da zai zo nan gaba har zuwa kiyama. Kuma shari'a ce ta dace ma koma ina kake zaune a duran ƙasa, to shari'a ta addinin musulunci ita ce ta yi daidai da kai, domin tsari ne wanda ya zo daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kuma babu tuka da warwara a cikinsa, babu tuka da warwara a cikin Al-Qur'ani. Amma ai kowa ya sani, duk mai hankali ya sani, duk abin da ake tsarawa fa na kundin tsarin mulki, za ka ga aya ɗaya su yi ta jayayya a kanta na ƙudurin doka. Shi wannan ga yanda ya fahimta, wannan ga yanda ya fahimta, a yi ta jayayya. Idan ka ɗauko wannan aya ta doka da aka tsara ta, idan ka ɗauko wata aya sai ka ga ta warware ta. Don haka Allah ya tsarkake Al-Qur'ani, ya ce Al-Qur'anin nan babu tuka da warwara a cikinsa. Ubangiji ta'ala ya ce, a fala ya tadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ubangiji ta'ala ya ce yanzu ba sa lura da wannan al-Qur'ani, walau kana min indi ghayri llahi, inda a ce al-Qur'ani daga wajen wani yake ba Allah ba, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, Ubangiji ta'ala ya ce da sun samu sabani mai yawa a cikinsa, da an samu tuka da warwara. Yanzu saboda Allah wanda yake da hankali ko mun kankantarsa, yaya zai kamanta shari'a wadda Ubangijin da ya halicci kowa da komai, ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da yake tsakankaninsu, Ubangijin da ya kai matuƙa a wajen tabbatar da adalci, ya halicci wannan bayi kuma ya tsara musu yadda za su rayu, ya saukar musu da wannan doka, yaya za a yi a daidaita ta da dokar wasu shaidanu waɗanda suke maci alade mashagiya, waɗanda mahaukata ne fa ake tara su a cikin ɗaki, wanda wahayin shaidani ya cika kwakwalwarsu, su ne za su zauna su tsara wannan ayoyi waɗanda suke na doka, su kawo su ce ai kaza za a yi, ai kaza ya dace da mutane. Wallahi tallahi mahaukata ne, babu jahilai da kikai a ban ƙasa sama da su. Amma wai sai a ɗauke su wai a matsayin wai masu ilimi ne, ilimin mai gare su. Allah wadan ilimi, inda ilimi irin na shaidani ne. Don haka kenan a nan abinda muke so mu sani, duk wanda ya yi ƙudurin cewa Al-Qur'ani da sunna ba su dace ma jama'ar da suke raye a yau, sun dace ma waɗanda suke wancan lokaci domin su ma kauyawa ne wai gidazawa ne ba su waye ba to duk mutumin da yake da irin wannan tunani to ya kafirta na biyu mutumin da lalle yana ganin alkur'ani da sunna ana iya yin doka da su to amma ya ware wasu dokoki daga ciki yace irin su jajjefe mazinaci da yanke hannun barawo da kashe wanda yake mai ridda da abin da yake kama da haka yana ganin cewa waɗannan hukunce-hukunce sun yi tsanani ba su dace ba da wannan zamani wanda aka samu ci gaba an gane ko ya kamata kenan a bar mutane a cikin tunaninsu mutane suna da wato hurriya a wajen tunani kamar yanda ake da awar yanci wai kowa yana da yanci su gami ne ya dace na hukunci a zartar da shi a yau to duk wanda yake da tunanin cewa irin waɗannan hukunce-hukunce sun yi tsanani sun yi kaushi bai dace ba a ce a yau mazinaci mai aure a jajjefe shi ko wanda ya sata a yanke masa hannu ko kasancewar dan fashi in an kama shi a halbe shi ko wanda ya ridda cewa a kashe shi yana ganin cewa irin waɗannan hukunce-hukunce su ba su dace ba ya kamata a maida su gefe jama'a su yi tunani su zo da hukuncin da ya dace a yau to shi ma wannan karkai tantama game da kafircin shi ya kafirta duk wanda ya ware wani hukunci daga cikin hukuncin Allah daidai da hukunci daya yayi kudirin cewa wannan hukunci bai dace ba a ringa zartar da shi a yau to wannan tamkar ya karyata alkur'ani da sunna gaba daya duk wanda ya watsar da hukunci dai yaga cewa bai dace ba a yi shi a yau to wannan duk hukunce-hukuncen da Allah ya zartar da shi koda ya tabbatar da su wannan ya kafirta kenan mun gane wannan na biyu na uku mutumin da zai ce a bar mutane da yancinsu kowa yana da yancin ya yi iya tunani ya zaba ma kansa abin da ya dace an gane ko wanda zai ce kar a lazunta ma mutane a tilasa su a ce dole sai sun yi doka da alkur'ani da sunna kowa yana da yanci wanda yake so ya yi shari'a da alkur'ani da sunna ne wanda yake so a yi masa da wani kundi na daban ya yi shi ma yana da yanci yana da zabi to duk wanda yake da kudirin haka shi ma ya kafirta wanda yake da tunanin cewa zabi ne ba dole bane ba sai ka mai da alkur'ani da sunna cewa da su ne za a yi wato doka za a yi hukunci tsakanin jama'a wanda yake da tunanin cewa kenan mutum yana da zabi yana da yanci da zai iya zabar abin da ya dace kamar yanda munafikai da waɗanda suke kafirai da waɗanda ake kiransu ilmaniyun waɗanda suke da ra'ayi irin na kafirai na turawa waɗanda kawai su suna ganin cewa ai su sun waye su wayayyu ne waɗanda suke da irin wannan tunani cewa wai a bar mutane suna da hurriyatul ra'ayi ko kuma hurriyatul fikr mutum yana da yanci na ra'ayin shi kawai ya tsaya yayi tunanin abin da yaga ya dace masa to duk wanda yake da wannan shi ma ya kafirta kamar yanda aka tabbatar da cewa kasar mu kasa ce wadda take layik kowa yana iya abin da yaga dama dan guri ya ji gindin tsamiya yayi gurin sa yayi menene wanda yake kristanci yayi kristancin shi mai yahudanci yayi yahudancin shi mai musulunci yayi musuluncin shi in me zaka yi ka rike a matsayin ubangijinka ka bauta masa a Niger kana da yanci akan haka ne ake kowa yayi abin da yake dama mai shirme yayi shirman shi mai addini musulunci yayi addinin musulunci ana ganin cewa kowa yana da yancin yayi abin da yake dama to duk wanda yake da wannan tunani shi ma ya kafirta me yasa saboda hukuncin Allah ba maganar zabi a cikin shi in kaga dama ka dauka in kaga dama ka bari hukuncin Allah al'amari ne wanda yake mulzam wanda an tilasa mana an tirsasa mana dole mu yarda mu amince dokar Allah ita ce doka duk wata doka kuma bayan Allah kuma bayan dokar Allah shirme ce da hayaniya kamar yanda Allah ya ce wa anikum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum ubangiji ta'ala ya ce i hukunci tsakankaninsu da abinda Allah ya saukar maka sai ya ce wala tattabi ahwa'ahum karka bi son zukatansu dole ne anan Allah ya tirsasa ma manzansa cewa yayi hukunci da abinda Allah ya saukar masa san zukatan jama'a ka da yabi. To yaya za a ce mutum yana da yanci ya zaba in ma dokar Allah ko kuma abin da ya ga dama, ba maganar zabi. In dai a matsayin ka na mumini kake, in Allah ya ce kaza to kawai tilas ne ka amsa. Kamar yanda Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Ubangiji ta'ala ya ce bai dace ba ga mumini namiji ko mumina mace idan Allah da manzansa wato suka hukunta hukunci, suka hukunta wani al'amari, an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, ya zamanto a ce suna da wani zabi game da lamarin Allah da na manzansa. In dai Allah ya ce ai kaza ko manzansa, to ba maganar zabi a matsayin mu na mu'mini. Iya abin da ya zama tilas akan mu, mu zama raƙumi da akala mu mai kauya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kenan, don haka anan abin da muke so mu sani, duk wanda ya ce a mutum yana da ƴancin da zai zaba ma kanshi abin da ya dace, an gane ko ba dole bane mutum sai an masa hukunci da Alkur'ani ko da Sunna, ba dole bane sai an masa shari'a ta musulunci to wannan shi ma ya kafirta, an gane ko ya fita daga ciki, ko da mu'mini ne to wannan ya yarda. Hakanan kenan to sai mutumin da yayi kudu kenan, waɗannan uku dai duka mun fahimce su. Sai na hudu, wato mutumin da yayi kudirin cewa Alkur'ani da Sunna gaskiya ne, ya tabbatar da cewa su ne hukunci wanda yake dacacce, wanda ya dace amma jama'a hukunci da shi, kuma yayi imanin cewa duk wani abu wanda yake koma bayan Alkur'ani da Sunna baya halatta ai hukunci da shi. Duk abin da yake koma bayan Alkur'ani da Sunna to bai dace ba a zartan ma jama'a hukunci da shi, amma saboda son zuciya kawai, zuciyarsa ta raya masa saboda son zuciya, ko wani kwaɗan dukiya, ko wani kwaɗan matsayi, a ce dai shi gashi matsayin shi, ko saboda irin albashin da ake samu a wannan bangare, ya kai shi ya karbi wannan matsayi ya zama alƙali yake hukunci ba da dokar Allah ba, to wannan mutum ba za mu kafirtar da shi ba. Matsayinsa wato mai laifi ne, kuma laifi babba daga cikin manyan laifuka, ya saba ma Allah ya saba ma manzonsa, an gane ko? Kenan, wannan mutumin da ya yarda da gaskiyar Alkur'ani da Sunna, kuma ya yarda da cewa su ne hukuncin da ya dace da jama'a, ya tabbatar a zuciyar shi duk wani hukunci koma bayan Alkur'ani da Sunna shirme ne da hayaniya, san zuciya ko kwaɗan matsayi ko kwaɗan dukiya ya kai shi yake hukunci da wani kundi ba Alkur'ani ba, ba Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan matsayinsa fasiki ne, azzalimi ne. In ma ka ce kafiri ne, to abinda ake nufi karamin kafirci shine al-kufr al-amali, an gane ko? Wanda a Hausa ake fassara shi da butulci. Menene butulci? Ai maka ni'ima ka ki godiya a kanta. To dan haka ayoyin nan da Allah ya yi bayani a cikin suratul ma'ida, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Wannan aya ta farko da Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda bai yi hukunci ba game da abinda Allah ya saukar, to waɗannan sune kafirai. Ka koma maganganun magabatan ƙwarai, musamman Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa kufurun duna kufur, wannan kafirci ne koma bayan babban kafirci, an gane ko? Kafirci ne koma bayan babban kafirci, domin kafirci kala biyu ne, akwai al-kufru li-itiqadi, kuma akwai al-kufru al-amali. akwai kafirci wanda yake na kudurin zuciya, akwai kafirci wanda yake na aikaci. Yanzu waɗannan ukun na baya duk menene ya kafirtar da su shine kudurin zuciya. Mutumin da yake ganin alkur'ani da sunna ba su dace ba a yi hukunci da su, ko wanda yake ganin a kawai mutum yana iya zaba ma kansa abin da ya ga dama, kaga wannan duka kafirci ne wanda yake al'itikadi. Amma shi wannan ya tabbata alkur'ani da sunna gaskiya ne, su ne hukuncin da ya dace a ma jama'a. Amma son zuciya da kwaɗan dukiya da neman matsayi ya kai shi yake hukunci ba da alkur'ani ba da sunna ba, to wannan kafircinsa kafirci ne wanda yake a aikace. Me yasa? Saboda zuciyar shi ta yarda da cewa dokar Allah ita ce doka, duk wata doka kuma bayan dokar Allah sunanta shirme da hayaniya. Don haka wannan zaka kiraye shi fasiki ne. Menene ya kai shi matsayin ya cancanci wannan lakabi domin yayi rashin da'a ga ubangijinsa, kuma azzalimi ne? Me ya kai shi ya siffanta da wannan sifa ta zalunci? Me yasa? Saboda ya dora hukunci ba a mahallin da ya dace da shi ba. An gane ko? Yayi hukunci ba abin da ya dace ayi hukunci da shi ba. Don haka dai anan aqidar ahlus sunna wal jamaa wadda alqur'ani yazo akan ta, haka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina sahabbai, duk wanda yake hukunci ba da dokar Allah ba, in dai son zuciya ne da kwaɗan dukiya da kwaɗan matsayi tare da yayi imanin alkur'ani da sunna su ne doka, duk wata doka koma bayan ta alkur'ani da sunna shirme ne da hayaniya, to wannan bai kafirta ba. Matsayinsa mumini ne mai ragaggen imani. Ka kiraye shi azzalimi ba kuskure ba kai, ka kiraye shi fasiki ba kuskure ba kai. In ka ce kafiri to sai kayi bayani karamin kafirci, amma ba kafirci babba ba wanda yake halatta jinin mutum ya fitar da shi daga cikin musulunci, wanda in ya mutu akan haka zai dawwama a cikin wuta. Mun gane wannan mas'ala. Na gaba mutum ne yayi hukunci ba tare da abin da Allah ya saukar ba, amma akan kuskure a wajen iya ijtihadin da yayi, tare da cewa kuma ya cancanta yayi ijtihadi, malami ne wanda dugadugansa sun kama kasa a fage wanda yake na ilimi, wanda zai iya kallon aya ta alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da hukunci, to sai yayi hukunci akan kuskure ba hukuncin da ya dace da abinda Allah ya zartas ko manzansa. Shi menene matsayinsa? Anan yana da lada kashi daya, amma ba mu tabbatar da cewa ya cancanta yayi ijtihadi, wanda garin yayi hukunci da alkur'ani da sunna a wajen iya kokari na ijtihadin, yaya za a iya dace ma hukuncin Allah da na manzansa sai ya kuskure? To wannan maimakon a ce ya dau laifi, to wannan yana da lada, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana. Manzon Allah yake cewa idan alkali yayi kokari game da zartar da hukunci, manzon Allah yace fa asaba, sai ya dace ma hukuncin Allah da na manzansa. Falahu ajran, manzon Allah yace yana da lada biyu. Lada na farko na ijtihadin da yi, lada na biyu akan dace ma hukuncin Allah da na manzansa. Sannan sai yace wa idza ijtahada wa akhfa, idan alkali yayi iya kokarin sa ya kuskure a wajen hukunci, manzon Allah yace falahu ajrun wahid, wato yana da lada guda. An gane ku? Kuskuren da yayi wannan Allah ya gafarta masa. Me yasa? Saboda ba kuskure bane ba wanda yake na ganganci. Maimakon a rubuta masa laifi, to yana da lada cikakke, lada guda ɗaya gare shi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan wanda yayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar, amma akan kuskure yayi famar ya dace ma hukuncin Allah da na manzansa, sai ya kuskure a wajen fahimta na aya ta alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya hukuncin da bai dace ba, to wannan yana da lada guda. Wannan kuskure da yayi Allah ya gafarta masa, amma ya zamanto ya cancanta yayi ijtihadi. Ba haka ba kawai mutum a nada shi a matsayin alkali ya zo iya abin da ya ga dama shine zai yi alhali, shi kuma ba shi da sani game da ilimi na addini. Sannan mas'ala ta gaba kamar misali shin hukunci da dokar Allah alqur'ani da sunna ya takaita ne kawai akan abin da ya shahi khusumat da munaza'at abin da ya shahi kawai abin da ya shahi khusuma da take kasancewa tsakanin jama'a da wani jayayya kamar misali al'amari na dukiya ne ya hada mu ko kuma wani ne yayi kisan kai ko abin da ya shahi hukunci na aure ko abin da ya shahi wasu abubuwa da na mu'amaloli daban akan shi ne kawai za a kai kotu aje ayi shari'a lalle wannan shine babban abu wanda yake abu na farko ya zamanto duk abin da ya shahi wata kusuma da wata jayayya dole ya zamanto musulmi suna da kotun musulunci wanda a can za a ringa zartar da doka amma hukunci da hukuncin Allah bai takaita ba akan abin da ya shahi kusuma da jayayya farko hukunci da alqur'ani da sunna na tabbata wato a cikin abin da ya shahi aqida an gane ko abu na farko aqida dole sai mun alƙalantar da alqur'ani da sunna sune alƙalinmu akan abin da ya shahi aqida maganar cewa a bar jama'a kowa yayi aqidar shi mu zo mu haɗe gude dan ya zamanto mu tafiya ta zamanto daya kowa a bar shi akan aqidar shi wannan magana ce wadda take ta banza Allah ya tilasa mana mu yi kokarin inganta aqidanmu mu gina aqidanmu akan alqur'ani da sunna akan fahimtar manzanciya in mun gino akan haka to kada mu kyale wani akan aqida ta banza mu san yanda za a yi za mu yi mu tabbatar da aqida mu canza masa aqida aqida shi ta zamanto aqida ce ingantacciya amma maganar cewa a rabu da mutane kowa ya je ya rike aqida shi dan kar a samu wata jayayya wannan magana ce wadda take ta banza duk wanda yake da wannan kudiri shi ma ya yi ridda wanda yake ganin kowa a bar shi akan aqidar shi tambayar da muke anan dan Allah wannan doka da aka zartar da ita a Niger na cewa laik a yanda sufa waɗanda suka zo da wannan doka me suke da kudiri akan haka na kowa a bar shi akan aqidar shi dan bori a bar shi akan aqidar shi addini ne yake me kristanci a bar shi akan aqidar shi addini ne yake me yahudanci a bar shi akan addinin shi a bar shi akan aqidar shi addini ne yake kowa yazo yayi aqidar shi yin haka kudirin haka a cikin zuciya wannan ridda ne duk mutumin da yayi kudirin ya cewa kawai kowa a bar shi akan aqidar shi domin ya zamanto wai an samu hadin kai kowa yayi abin da yake dama to wannan wanda yake da wannan gudiri ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzansa dole ne musulmi su yi kokarin gyara aqidar su su gina ta akan alqur'ani da sunna akan fahimtar manzanciya kuma dole ne kowa a yi kokari a gyara masa aqidar shi idan baka son zama a cikin jama'a ta musulmi na a gyara maka aqidar ka to nemi wata kasa nan ba mazaunin ka bane ba dole indai kai musulmi ne zaka zauna a cikin jama'a ta musulmi to dole kai ko dole ka karba aqida wanda take ta musulmi duk wata aqida wanda take ta banza musulmi ba za su bari ba wani ya bayyana da ita a cikin su ko kafirai da aka ce a zauna da su misali irin yahudawa da ƴan mushaw din sun yarda za su ba musulmi jizya dole sai an dora musu dokoki in ma za su zauna a cikin jama'a ta musulmi ba magana su ringa bayyana da addinin su wannan salib gunki da suke sawa kurwa a wuya bayya halatta su ringa yawo da ita a cikin jama'a ta musulmi za a sa musu wasu abubuwa daga jiran wando da wasu abubuwa wanda za a gane su irin kayan da ake ma in kaso dai da wannan a san da cewa su dai kaskantattu ne in suna so su yi daraja su yi kima su musulunta irin yanda muka musulunta dan haka kenan bangare na farko kar mu takaita hukunci da shari'a ta Allah akan abin da ya shahi khusuma da jayayya farko a bangaren aqida sai mun alƙalantar da alqur'ani da sunna su ne dokar mu sannan mu gangaro bangaren ibada abin da ya shahi bangaren ibada dole alqur'ani da sunna su ne doka duk abin da aka zo da shi da sunan ibada idan muka bincika ba shi da tushe a cikin alqur'ani ba shi da tushe a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne akan mu jama'a ta musulmi mu sanya kafa mu shure shi mu tashi mu yi fada da duk waɗanda suke da wannan abu wanda suka dauke shi a matsayin ibada wanda ba Allah ya shar'anta ba ba manzon shi ba na cewa a bar jama'a su zo kowa ya zo yayi abin shi, wannan duka magana ce ta banza. Wai nan wani dan lokaci wani dan uwa ya je wani taro da aka yi aka tattara wasu jama'a ta musulmi, wai abin da aka fita da shi na sakamako, wai musulmi ahlus sunna su zo su haɗe da dukkan wasu sufiya da wani menene duk wani wanda yake shirman shi da hayaniya, wai a zo a haɗe kai a zamanto ɗaya, wai domin a yaƙi shi'anci, ana ganin cewa shi'anci zai mamaye duniya. Dan Allah tambayar da nake, ruwa da wuta sun haɗa, sun taɓa haɗuwa a cikin tasa guda? Hausawa faɗa muke gamin kwai da dutse, in dai kwai da dutse suka haɗu to dole kwai zai tashi daga aiki. Ba yanda za a yi mutumin da yake da tacicciyar aqida wadda aka gina ta akan alqur'ani da sunna, wallahi tafiyar sa ta zaman to ɗaya da wanda aqida shi akan san zuciya da ra'ayi da mafarki, ya zaman to a ce tafiyar sa ta zaman to ɗaya. Kuma shin yanzu mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa suka yi mudahana da shi, aka yi rufa-rufa ku zo mu haɗe kai da domin mu yaƙi wani da wani? Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ai yana zaune da Yahudawa a Madina. Maza Allah ya ce ma Yahudawa su zo a yi haɗin kai su yi Yahudancinsu, shi ya yi Musulunci domin su zo su yaƙi kafiran Makka. Gaba ɗayansu a lokaci ɗaya maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa yaƙar su. Musulmi ko mun ƙanƙantar ku, in dai kuka gino akan aqida tacicciya kuka zamanto akan gaskiya, wallahi ko mun ƙanƙantar ku Allah zai ba ku nasara akan duk waɗanda suke abokan gabanku. In yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200, Ubangiji ta'ala ya ce a cikinku in dai an samu mutum 20 masu jimri masu jan daga, Ubangiji ta'ala ya ce za su rinjayi mutum 200. Yace wa in yakum minkum 100 yaglibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahu al'ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa in takum minkum 100 sabiratun yaglibu 200 wa in yakum minkum 1000 yaglibu 2000 bi idhnillah wallahu ma as-sabirin. Dan haka gaskiya ita ce dokin karfi, duk wanda ya hauta shine zai kai labari. Maganar ka zo kai hadin kai da wanda yake ba akan gaskiya ba domin a zauna lafiya, wannan ma bata mata so ba, wallahi kana haduwa da shi narkewa kawai za kai, kai ma ka zaman to kamar shi. Yanda ka san garo shi idan an dora shi akan toka sa masa ɗan mintuna shi ma zai zama toka. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka gino akan wannan aqida sai da suka ci duniya, ko ina sai da suka kai musulunci. To dan haka kenan anan abinda muke so mu sani, bangaren ibada dole sai mun alƙalantar da alqur'ani da sunna. Duk wani abu da aka ce ibada ne in dai ba ya da tushe a cikin alqur'ani da sunna, dole mu sanya kafa mu shure shi, kuma dole mu yi famar yanda za mu yi mu batar da wannan al'amari. A yi ta fito da gaskiya, ana yada ta a cikin jama'a ba dare ba rana har jama'a su gane inda aka sa gaba. Sannan haka wajen abin da ya shahi bangaren mu'amala, kamar yadda muka yi bayani, abin da ya shahi rikici da jayayya da aure da kasuwanci da menene, dole ya zamanto alqur'ani da sunna su ne hukunce-hukunce. Kenan dan haka anan kada mu takaita waɗannan ayoyi akan abin da ya shahi kawai hukunci da ake yi a kotu. An gane ku, kowane bangare aqida, ibada, mu'amala da dukkan wasu abubuwa da ake dole ya zamanto alqur'ani da sunna shine dokar mu. Kuma anan abin da muke so mu sani, musulmi dole ne a kansu shuwagabanninsu wato su alƙalantar da alqur'ani da sunna. Shuwagabanni in dai a matsayinka na musulmi ne, to dole ne a kanka ka sanya alqur'ani da sunna su ne doka ta ƙasa. Duk wanda ya yi laifi, hukuncin da za a masa shi ne hukuncin da yake cikin alqur'ani da sunna. Amma maganar cewa a yau yaya za mu iya hukunci da alqur'ani da sunna, domin manya-manyan ƙasashe sun tilasa mu, su suka sanya mu dole mu zo da wannan kundi nasu mu yi hukunci, wannan baya halatta a matsayin mu na musulmi mu mai kawuya zuwa gare su. Kuma su fa turawan yana daga cikin aqidarsu, duk wata al'umma, duk wata daula al'amarinta na cikin gida to ba wanda ya isa mata katsalanda. A ka'idar turawa suna da aya ta doka, abinda kake a cikin gidanka ba wanda ya isa ya zo ya maka karantsiye a cikin shi, ya maka tadakkul. To su su je su rike constitution ɗinsu. Mu da yake matsayin musulmi ne, a bar mu a cikin gidanmu, ba mu ce ba su sai mun musu doka da alkur'ani da sunna a yanzu. A bar mu da muka yarda muka amince da wannan kenan mu yi doka da alkur'aninmu da sunna. Wannan al'amari ne wanda ya shahi gidanmu, ƙasanmu, ba mu ce ba sai mun ƙetara maƙwabta sai mun musu hukunci da wannan. A cikin tsarin mulkinsu haka ne, kowace ƙasa tana da ƴanci. Yanzu abinda nake tambaya, kundin da ake hukunci da shi a Amerika shi ne ake aiki da shi a Faransa? Wanda ake kundin da ake aiki da shi a Faransa shi ne ake yi a Ingila? Idan ka ɗauko kundin tsarin mulki na Ingila ya sha bamban da na Faransa, to mu me yasa ba a bar mu yi da namu? Yanda ita Amerika take ta kamar ƙasa ce mai zaune da gindin kanta, mai cin gishin kanta, ita ma niyyar ƙasa ce. Yanda suke da shugaba, mu ma shugaba gare mu, duk shugaba shugaba ne. Kenan a bar mu mu dau abin da ya dace da mu a matsayin mu na musulmi, amma a matsayin ka na shugaba musulmi ka ce wai tirsasa ka aka yi, tilasa ka aka yi, ai yau in ka ce za ka yi doka da alkur'ani da sunna za su dena baka taimako, za su yi kaza, za su yi kaza. Kenan ka manta da ubangijin da ya halicce ka. Kafin ka samu wannan shugabanci, wa yake rike da kai, wa yake baka ci, wa yake baka sha? Shin Amerika take rike da kasanmu? To don haka dole ne shugabanni na musulmi su yi kokarin alƙalantar da alkur'ani da sunna ga talakawansu musulmi. Kuma mu a matsayinmu na talakawa, dole ne a matsayinmu kotun musulunci ita ce za mu kai doka. Haramun ne a kanmu duk kotun da ba ta musulunci ba. In dai akwai kotun musulunci, to dole ne mu kai ƙara kotun musulunci. Duk wanda yake kai ƙara kotun musulunci, to wannan munafiki ne, kuma munafirci wanda yake na zuciya. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa a can cikin suratul Nisa, Ubangiji Ta'ala yake cewa alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taguti wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa. Ubangiji Ta'ala yace idan an ce da su ku zo ku karbi hukuncin da Allah ya saukar da hukuncin da manzansa sallallahu alaihi wasallama ya zartas, Ubangiji Ta'ala yace sai kaga munafikai suna bujirewa bujirewa. Kenan a ƙarshe abinda muke so mu gane, kotun musulunci in dai akwai ta, dole ne akan musulmi ya kai ƙara. A matsayinka na shugaba na musulmi, dole ka zartar da hukuncin Allah da na manzansa shine doka a ƙasa, wannan shine ka'ida. An gane ku? Dan haka amma irin sauran waɗannan koti wanda a yau babu kotun musulunci, waɗannan alƙalai da aka nada su kawai wani bangare ne, su ma ho ba su isa ba su zartar da wani abu. In ka ji abinda alƙali zai iya yi, ba sai dai kamar abin da ya shahi aure, ko kuma kamar yadda ake al'adar nan an yi abu a ji a ce wai alƙali ya ba da izinin a sa Qur'ani ko wasu abubuwa, shi ne bakin an ɗan taƙaita hukunci. In ka zo aka ce wannan ya yi wani a yanke masa hannu, alƙali sai ya ce ba dokanmu ba ce ba. Kenan a nan abinda muke so mu sani, kai ƙara izuwa irin wannan kotu, in haƙƙinka ya murƙaye, to wannan akan larura ne. Kuma dole a zuciyarka ka ƙyamaci wannan kotu, kawai matsayin dole ne ka kai da. Amma in dai akwai kotun musulunci, dole ne musulmi ya kai ƙara kotun musulunci. Nan za mu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.